sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa cikin wannan shiri na daurin boye. Shirin da muka ce muka tsuguna mu yi kwance-kwance na abubuwan da aka yi su a boye, domin an karar da mahukunta tare da wayar da kan al'umma domin sanin ina ne za a dusa. Muzammil Ibrahim ya kasa sunana da zan jara gamar wannan shiri. A daidai wannan gaba da ake hutu na Kirsimeti da kuma shiga sabuwar shekara, shirin daurin boye na wannan mako shiri ne na musamman, domin za mu kalli abubuwa da dama domin tunasar da masu sauraro wasu abubuwa da suka faru kuma suke a daure. Alhamdulillah, yanzu haka ina tare da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani na College of Arithmetic. Dr. Barka da zuwa.
Assalamu alaikum Malam Muzammil.
To akwai Barista Umar Usman Dan Baito wanda shi ma tuni ya halarta. Barista, barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Sai kuma Comrade Bello Basi wanda shi ma tuni ya samu halarta.
Assalamu alaikum masu sauraro.
To sai dai masu sauraro, akwai dan gibi guda daya na Honorable Amanul Amul Muhammad wannan makon ma.
Ai ina ganin in yazo sai ya bawo ni anan wajen.
To ai bawo mai wuyi ba. Ya gaji da yin bawo
kuma kin yazo a MBA zo ba, shi ma za a sashi a wannan wuce
ne. Ni na rasa
gansu me yake Abuja nan ne.
Shi Abuja ya tafi, Saudi ya tafi.
Shi ne ya kamata dai yazo in ba haka.
Dubai ita bucin karshen shekara.
In ba haka ba su kuma zai za sashi.
Kaji me daktar yace za a mai wuyi ba. Sashi na 37.
A gafar
ba. Kundin a na kundin daurin boye ne, ba rista ai bai san wannan ba. Na kundin daurin boye ne. Ya hana ai wadan gida waye bai. Kun kuma za a kariya shi a
nan. Amma shi dan gidan wani sashi ne, ba shi dama ya tafi bai sanar da yan gida ba.
To da kuma wannan ga barista nan.
Babu yawa ni na san babu. To alhamdulillah, kamar yadda na faɗa, shiri ne na musamman yau. Kusan abubuwa biyu za mu kalla. Za mu kalli batun da Najeriya ta tsinci kanta a ciki a wannan mako, gwagwarmayarta da ƙasa Amurka, wacce Amurka ana ganin ƙasa ce mai wato mahimmanci a duniya. Idan ta juya maka baya, to ƙasashe za su juya maka baya. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, za mu kalli wasu abubuwa da suka faru waɗanda aka yi su a ɓoye a cikin wannan shekara da muke ban kwana da ita, waɗanda kuma har yanzu ba a kwance su ba, amma kuma za a shiga shekara ta 2020 cif. Da farkon fari, doctor, makon da ya gabata baka nan. To Allah ya kawo mana kai yanzu. A wannan makon sai muka wayi da wani labari cewa ƙasa Amurka, musamman ma daga zuwan ambassador ɗinta da ta zo, ta samu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari an zauna da shi. An gargaɗi Najeriya cewa Najeriya ba ta bin doka da oda. Ƙasashen duniya har sun gaji da wannan gargaɗi da suke mata. Ƙasa Amurka sai ta fusata ta ce, ke Najeriya, na saka ki a cikin wani aji. Wannan ajin da na saka ki, zan riƙa sa ido a kanki domin kina da kunnen ƙashi. Watchlist ake so abin da Turanci. Dokta, za mu so mu ji ƙarin bayani akan menene wannan watchlist ɗin, kuma kafin mu zagayo ka gaya mana illarsa ta ɓangaren tattalin arziki.
To Malam Muzammil, ka san a gurguje.
Na'am.
Idan ka ɗauki ita wannan kalma ta watch kuma aka ce list, abin da take nufi shine ƙunshin sunayen waɗansu mutane ko kuma wata gwamnati da wata ƙasa ta sawa ido, saboda wala'allah na ɗaya daga ciki lura da wasu abubuwa da ƙasar take aikatawa wanda suka saba wa doka, ɗaya kenan. Ko kuma lura da ƙasar ba ta kula da haƙƙin ɗan adam a abubuwan da ya shafi demokaraɗiyya da mai kama da haka. Abu na uku, matsala ta abin da ya shafi addini. Ai ka san in ka lura sati biyu baya ko sati uku baya, ai Amerika ta yi magana akan cewa Najeriya ƙasa ce da ake tauye haƙoƙin mutane da ya shafi gudanar da addini da abubuwa mai kama da haka. In ba kamanta ba, ita ƙungiya ta kan ta fito ta ce tana yabawa ƙasa Amerika da ta yi wannan furucin, da ta saka kuma Najeriya a cikin ƙasashe waɗanda suke take haƙoƙi na ɗan adam da abubuwa masu kama da haka. Saboda haka a gurguje, idan ka kalli wannan abin a mahanga ta tattalin arzikin ƙasa, menene illarsa ko menene rashin illarsa? Na farko dai, kakkamanta ita Amerika nan ita ce duniya gaba ɗaya. Dukkanin abubuwa da Najeriya take nema na a zo a zuba hannun jari, Amerika tana kan gaba. Kaga sa mu a cikin wannan watch list ɗin zai sa idan ba mu canza ba a ɗabi'unmu, tauye haƙoƙin ɗan adam, ƙin bin umarnin kotu. Anan muka faɗa sau 40 kotu ta bada umarni, Najeriya ba ta fi ba.
Sau 40 Najeriya tana
tauye court orders iri da wannan kotu ta bada, ko da su kinna sau wajen hudu kotu ta bada umarni amma ba a sake shi ba. Saboda haka wannan abin illarsa zai koran maka ko zai hana America da ƴan amshin shatar su da ƙasashe da suke mubaya'a ga ita zai hana su shigo su zuba maka hannun jari sannan tallafi da ake kawa da ya shafi ilimi lafiya noma da makamantan su waɗannan ƙasashen idan abubuwa ba su canza ba za a samu koma baya matuƙa abu na ƙarshe ka san Najeriya mun yi kaurin suna a wajen cin bashi a nan din nan muka yi magana da kai sanda aka damka Najeriya a shekara ta 2015 bashin da ake bin mu magana ake ɗayan biyu wasu sun ce trillion 13 wasu sun ce trillion 15 yanzu ana maganar trillion 25 to yanzu kakkamanta Najeriya mai girma shugaban kasa ya ce a wancan gwamnati da ta gabata ƴan majalisa tarayya su saraki ya kai bukatar zai ciyo bashin kuɗi kimanin dala biliyan 22.7 ba sahale masa ba to yanzu wannan majalisar ta sahale masa za a je a ciyo bashin to tambayar da zakai anan a ina za a je a ciyo bashin sai ka ce America tunda su ne bankin duniyan ai su ne cibiyar tattalin arziki na duniya gabaki ɗaya saboda haka wannan abin idan ka kalle shi wannan watch list din da suka ce sun samu a ciki mun saka ido abin da ake cewa surveillance da ake fada za su ci gaba da kallon me yake faruwa a Najeriya idan har gwamnatin tarayya ta ci gaba da bujirewa umarnin kotu to America za ta ja baya da mu idan har Najeriya aka ci gaba da take haƙƙin dan adam ka tuna maganar IDPs da barista a nan wajen yadda ake cutar da su da abubuwa masu kama da haka ga wannan matsala ta addini duk da ni a nan wajen ban yadda da maganar da ita America ta faɗa ba Najeriya ƙasa ce da an ba wa dukkanin dan adam kai addininka yadda kake so ba tare da an yi maka katsalan dan a cikin wannan abun ba wannan shine abu
to shikenan barista kusan duk wannan abun da ya faru shine a iya cewa America ta yi wannan gargadi ne kuma ta saka Najeriya cikin wannan jerin sunayen waɗannan ƙasashe ne saboda kin bin umarnin kotuna ga doctor mai yana faɗa wajen so 40 kotuna suna ba wa Najeriya umarni tana kin bi wai su kotunan ma ba su da karfin da su iya tarsasa gwamnati da ake cewa alƙali ne gaba da kowa har aka samu wannan matsala
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idan muka tsaya muka yi la'akari kamar inda yake asane cewa a tsarin demokradiya akwai abin da ake kiransa da separation of power akwai ma'ana raba madafin iko da power kowane bangare akwai bangaren zartarwa shine kamar bangaren shugaban kasa akwai bangaren majalisa da kuma kotu to ita kotu ita ce zaka ga a ciki take da karfin da tasiri da ifin ragowa waɗannan bangarori kamar yanzu majalisa za ta iya yin doka ko ta ce wannan dokar ba daidai bane bangaren gwamnati za su iya zartar da wani abu ko ta ce ba daidai bane wanda kuma a shari'ance wannan abin da kotu ta faɗa shine abin da zai tsaya abin da kuma wanda yake ba daga bangaren kotu ba rusasshe ne haka mai yanzu akwai case din Fidelity Bank versus MT Tabora and the others a inda Supreme Court take cewa it is settled principle of law that every party to a suit and indeed every citizen has an obligation to obey the subsisting court decision or order in suit unless and until it is set aside. The party's obligation to obey the decision is without regard to his perception about irregularity or illegality of the decision. Cewa wajibi ne dole ne ga 'yan shari'a da dukkan ɗan Najeriya komai matsayinsa yi biyayya da hukuncin da kotu ta yi. Kuma wannan biyayya da zai yi da hukunci mutukar hukuncin nan yana tsaye to dole ibi shi ba tare da yayi la'akari da mai zuciyarsa take raya mata cewa wannan hukuncin daidai ne ko kuma ba daidai bane to saboda haka yau kotu ta ce ta ba da hukunci wani kuma kawai yana zaune dan shi jami'in tsaro ne ko yana rike da madafin iko yace ba zai bi wannan hukuncin kotun ba to ba daidai bane wanda ita kotu akwai matakai da shari'a ta gindaya na cewa in ta bada hukunci aka kibi to akwai matakan da za a bi a tursasa ka ka bi kan wannan hukuncin shine idan mutun yake akwai matakin da za a bashi notice din consequences of disobedience to court order ukuba ko kuma abinda zai biyo bayan ka na kin biyayya ga hukuncin order da court ta bayar to kamar idan ka dauko case din Mr. Sowore Sowore da kotu ta ce a sake shi aka ki ta ƙara cewa a sake shi aka ki to sai ta ba wa hukumar 'yan sandan farin kaya ultimatum din awa 24
wa'adi kenan
wa'adi na awa 24 su sake shi kuma ta daga case din kwana daya ta ga an zo da shi
to shine fa aka zo aka yi wannan drama a kotu aka sake rike shi to daga wannan abu sai kotu ta bada order cewa to shi shugaban DSS ya hallara a gaban kotu kuma da izo kotu ta tuhume shi da faɗi dalilin da zai hana kotu shi ta tura shi kurkuku to kaga waɗannan yana daga cikin irin powers din da kotu za ta yi amfani da shi to idan ka tsaya kai la'akari da wannan abubuwan shi rashin wannan biyayya ga odar kotu zaka ga to ya janyo wa Najeriya bakin jini da kuma kaskanci a idanun duniya kamar ba da dadewa ba ka san yanzu an canja ambassador na America akwai wanda ake kiransa da suna Campbell wanda shi ya tafi yanzu ta mace ta zo to akwai maganar da yake yi cewa rashin biyayyar odar kotu da ita Najeriya take musamman a case din Mr. Sowore to ya janyo wa Najeriya bakin jini da faduwar daraja a idanun duniya
ai ba rusa abin tambaya nan laifin wa yawanci bangaren zartarwa bangaren shugaban kasa ake umarta su dau wannan mataki amma ba sa bi kotu kuma sai ya ga abin an saki kuma ana abu daya laifin wa ya ake order ta kotun ba ta biwa
to ai kaga su bangaren executive zaka ga a mulkin demokradiya su suka fi wuka da nama musamman bangaren shugaban kasa shine commander in chief of armed forces shine shugaban rundunar mayakan Najeriya shi yake da ikon nadawa shi yake da ikon saukewa to zaka ga su waɗannan masu harkar tsaro sun fi saurarar bangaren zartawa akan inda suke saurarar bangaren ita judiciary idan ka tsaya kai la'akari da abubuwan da suka faru a Najeriya kaga kafin wannan Sowore ai an sassaki da suki kotu so hudu zuwa so biyar tana ba da
bayanansa. A kotun Afirka ma kodai ba da umarni.
Amma shi ma kafin ya je gida za a sake rike shi. To saboda haka wannan ya sa ifusata ka fuskanta ko ice shi da kansa ya daina zuwa kotu. Kuma waɗannan abubuwan shi duk sa'ilin da a mulkin demokradiya akwai abin da ake kiransa rule of law. I zamanto law and order. Doka da oda ita ce take tafi da tsarin al'umma ba san zuciyar wani ba to idan aka kauce wa harkar bin doka da oda to fa an ketare iyaka an koma kama kariya wanda wannan isa kamar yanzu idan ka dauko jaridar Punch su sakamakon irin wannan rashin biyayyen oda kotu da ake samu daga bangaren shugaban kasa sai suka ce sun daina kiran shugaban kasa the president sai dai su ce masa major general Muhammadu Buhari retired
mai mulkin soja
sannan kuma maimakon su ce wannan next level an shiga next level sai dai su dinga kiransa da suna regime shi kuma regime shine kamar irin mulki na soja na kama kariya to saboda haka zaka ga ita ala kullu halin biyayya ga court order abu ne mai alheri kuma kamar yanzu idan ka bar maganar Sowore ni abin da yake bani takeici ga issue din Sowore din nan kaga mutane da yawa suna da blip din Sowore din nan kiraye-kirayen da yake a Najeriya kiraye-kiraye ne da zasu haifar da ta'addanci watakila zasu haifar da zubda jini tunda idan ka kalli tarihi waɗanda suka kashe sassar dauna cewa suka yi revolution suka zo yi wanda suka kashe murtala da suka kashe abin nan maganarsa ta farko bacin ya gaishe da 'yan Najeriya cewa ike Murtala Muhammad hypocrisy has been detected and his government is now overthrown by young revolutionaries cewa munafincin Murtala yau an gano shi kuma gwamnatinsa kananan masu kawo juyin juhali sun hambarar da ita to waɗanda suka kashe Sardauna sun ce revolution suke waɗanda suka kashe Murtala sun ce revolution suke duwan oka wanda suka kai wa general Babangida suka ce za su ware Kano Sokoto Bauchi Maiduguri da Najeriya da ragowar su koyemu su ma sun ce revolution suke to yanzu ga Sowore yazo ya ce revolution amma abun mamaki 'yan Najeriya no aka kama America bata maida kai akan wannan cewa sai an sake su ba sai Sowore
wannan shi yake baka wani
eh to ni abin da yake
an ce da takarda
yana da citizenship ba yana da citizenship shi ma
sun ba eh to that aside ai laifi ya aikata a Najeriya saboda haka kaga akwai raguwar mutane da yawa kamar yanzu idan ka tsaya ka dauka da suki in ba dan wannan masauliyar Sowore ba to da suki da sai dai fayi ribe a kurkuku saboda su America su America su America akan Sowore suke ta suru
Allah ya so
to amma sai suke tunanin ita gwamnati din ta saki Sowore
bata
saki da suki ba to kuma mu mutanen arewa wannan zai jawo surutu to wannan shine
Allah ya kiyaye
akai maji aka sako shi
aka sako shi dan a gujewa surutu braje ga Komar Bella Basi a karshe dai Najeriya din ko kuma ce gwamnatin Najeriya ta yadda ta saki Sowore din da kuma da suki kenan Najeriya bata bin doka da oda sai magana America ya kaka lona abu
mafi girmancin amana kasa a kowace irin kasa a duniya shine kin bin umarnin kotu domin kotu doka ce doka kuma ita ta kawo kowace irin gwamnati a duniya ba wai karfi ba inda karfi shi yake bada mulki shugabannin Najeriya za su iya tsayawa su gani cewa su kadai ba su fa al'ummar da suke kasar gabaki ɗaya karfi ba amma kasancewar ƴan kasa suna bin doka da oda shi yasa suka yadda mutun ɗaya ya juya su sakamakon biyayya da wannan dokar to daga lokacin da wani mutun yazo yake gani shi gaba yake da wannan dokar to bai ma yadda da kasar ba gabaki ɗaya kuma shine mafi girmancin amanar kasa a waje na ni yadda nake kallo saboda abin da ya kawo ka kan wannan mulkin kai kanka baka yadda da shi ba wannan shine sannan bari in dan yi tsokaci kadan akan katsalandan da kasashen duniya musamman Amerika take yi a irin kasashen Afrika ba wani abu bane yake janyo irin wannan katsalandan saboda zubar da mutuncin kasar da shugabannin Afrika suke yi saboda a duk duniya idan kaga dan Afrika yadda yake gogwarmaye kokarin ya shiga kasashen Turai wannan abin yana nuna wa kasashen Turai cewa ba dadi yake ji a kasarsa ba kuma daga lokacin da ake ganin danka a wulakance kai ubansa duk irin yadda kake zuwa kai fafa ka fito lafiya kalo a ganka mai hankali ya san cewa baka san me kake ba manyan kasashen mu irin su America da sauransu suna ganin yadda shugabannin Najeriya suke zuwa su facaka da kudi a kasashen su sannan suna zuwa kasashen mu su kalli yadda talaka yake fama da abin da zai ci da wutar lantarki da ilimi da hanya duk bashi da shi wannan ne yasa ba su da mutunci a idan su kuma wannan ne yasa shugabannin Najeriya ba sa daukar kasar da mutunci sai umarnin wayancan mutanen babu wani mutum da America zai tafka wa laifin da sowar ya tafka a cikin America wanda gwamnatin America za ta bari wata kasa ta yi mata kasalandan a ciki saboda laifin da sowar ya tafka laifi ne na cin amana kasa kuma babu wani mutum mai hankali a kasar nan da zai goya masa baya amma a lokacin kana gani irin yadda mutanen nan suka yi cha suka fara maganganu akai wanda kuma sun yi amfani da gazawa ta shugabannin mu yasa suka intervene a wannan harkar bari in dan yi magana kadan akan dusuki idan ka dauki mas'ala ta dusuki a baya zaka ga cewa babu wanda ta bargazar sowar ta taimaka a Najeriya irin dusuki saboda masana suna kallon cewa ba dan wannan mas'alar ta sowar ta faru ba babu abin da zai sa gwamnati ta saki dusuki saboda shekara hudu bayan Malam Muzammil shekara hudu bayan bawon Allah nan an tsare shi kamar yadda barista ya fada gwamnati deliberately kotu guda kotu deliberately bata sani bane da gangan kotu guda hudu ta bada bailin shi aka kiya sake shi karewa ma har kotun Ecowas court ta bada bailin sa aka kiya sake shi ba dan komai ba saboda akwai wata bukata wacce ba a fito an ga wa ƴan kasa ba kafin nan sai zaka iya tunawa akwai mutumin da yazo ya tafka laifin da in zaka dora laifin da suki a mizani ka dora laifin sa laifin sa sai ya ninka na da suki sau dubu akan laifin da ya tafka dan Kano dan Kano ai dai ne ai mai laifin sa ne Kano ai da Hausa nake fada dan Kano
ai ka ce ka san Kano dan bal
to dan Kano yawa dan Kano yazo kasan nan yazo da abin da ya haifar da kashe mutane dubunnan mutane a baya yazo ya irin wannan abin a kasan nan kotu ta bada bailin sa da yake mutanen wannan bangaren an san mutane ne waɗanda suka san kima kansu suka san darajar kansu nan take gwamnati ta sake shi wanda masana ma lauyoyi irin su barista waɗansu daga ciki suna cewa irin wannan laifin da dan Kano ya tafka ba a bada bailin shi a cikin kasa amma saboda matsin lamba da wayewa irin ta al'umma sa da kotu ta bada bailin shi nan take gwamnati ta bi umarnin kotu karewa ma ya shiga sauran manyan kasa waɗanda ake budawa hanya in sun yi laifi su gudu shi ma aka buda mai hanya ya kama gaban sa ya wuce aka buda mai hanya mana wala zan milka taba barin kasar nan ga dacca nan duk kun ba kasar nan ga barista duk wanda zai ban Najeriya ka san irin matakan da kake bi ka ban Najeriya taya ake dan Kano ya fita daga kasar nan in ba da sanin manya ba ka gane ko kuma me isa ba idan misali an ce dole jirgi ya shiga dole hukumar migration ta san ya fita idan kuma aka ce ba su sani ba mafi girman kasawa shine wannan da lalacewa ina fatan ka gane amma baka ji an bincike kowa ba
lafin
cin amana kasa ne ka ji an bincike wani suka karbe shi bai kazan zo nan barista zan zo nan kaji an kama dan kanka kaji an kama waɗanda suka kyala dan Kano ya fita saboda ba dan Kano bane aka saba budewa hanya ya fita in ya lafi kar ka manta wannan Kemi ministan kudi ta baya ita ma an buda mata hanya ta fita a wannan gwamnatin saboda mas'ala ce ta kawai in ana bukatar in ana son ka a wannan kasa an ajiye dokokin kasa a gefe nan zo nan
gidanka
kaga ku malam Muzamil mas'ala ta wannan kasa sai kaga shin wai wace doka ake bi ne a wannan kasa lalacewa kake lalacewa ga design ina fatan ka gane ku malam Muzamil
isa da ke gwamnatin Ingila ce ta rike ta
kana ji ko sannan idan ka dau da su kishi a karan kansa bana daga cikin mutanen da na yadda a dagawa wanda ya saci kudin Najeriya kowani ne duk yadda nake da mutun yadda nake kaunan Najeriya malam Muzamil billahi allazi la ilaha illa huwa bazan goya mai baya wajen cin amana kasa ba amma kuma ban yadda da rashin adalci ba duk suki laifin da yayi laifi ne wanda kowa ya yadda cewa laifi ne to amma akwai procedures da ake bi a aikato na laifin shin duk suki insurrection aka bai shi
umarni aka
kuma insurrection din true CBN governor ne wannan lokacin wanda shi kansa shugaba Buhari yayi korafi akan an ba da instruction din on ordinary white sheet paper takardar tsire
wato na fahimci ka shi da suke kamar ba shi kar zo mun
bara ya kashe da shi to da shi ba zaka saka wanki shi
ba
kuma ka gane ai kamata ya dauko channel tun daga wanda ya bada umarnin ka gane ka gane
na bukatar adalci za a ya kamata a kira shugaban kasar wancan lokacin shi ya bada umarni
Jonathan shi da shugaban kasa
kai kuma MFL a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati
ka san doka da oda
ka san procedure kamar yadda ya fada ka yadda aka sa hannu a takardar aka fitar da ku
ka gane
shi ga sun yi retaining din sa mama
ka gane
ka gane sannan abu na karshe
ka gane
ka gane ya guri comrade abu na karshe kuma waɗanda aka raba kuɗin shi fa da su kibe ciko kowa ba yadda aka bada umarni ita wannan dala biliyan 2 din ɗaya bayan ɗaya su ba farawa ashe malami ne bamu sani ba su ne su aka ba shi bishop ba farawa
kada digo kada digo
da atarkato su ga lista atarkato su gabaki ɗayan su good luck zo wane wane yanzu ka ga bankin nan ka ganshi yanzu an yi retaining din sa wai
kuma shi
fa ya wannan din
shi ya bada kuɗin
doctor ai ba abun mamaki bane ai sunna gwamnati ce musamman annex level in kana daga cikin masu laifi a baya a kawo ka a baka mukami in dai kana cikin yan kama wuri zauna yan fada kana da daurin gindi duk irin laifin ka
za
a za ka shiga waɗanda suke sawa ayi sana saboda ka na farko ko da sanin shugaba Buhari ake wannan abu ko ba da sanin sa ba in da sanin sa ne to ba a kyautawa yan Najeriya ba in ba da sanin sa bane dole akwai waɗanda suke sawa ayi to ka kamata yayi kamar yadda doctor ya fada a dauko tun daga kan shugaba Jonathan kuma ni abin da yake ban mamaki doctor ka gane ko kamar shugabannin Najeriya akwai wani hadin kai a tsakanin su duk irin kwama talar da kazo kai in kai ka tafi ka ci a banza babu abin da zai faru ba sa bincika junan su ka gane ba sa bincika ka gane ku malamu zai ne ka gane
ba sa kwana uku fa 2020 ta cika $16 billion
kuma shugaban kasan da yake ta fada akai ya shiru shi
ma kai shiru
me yace koya izina ne fa ko ba kai shi ba koya izina fa wa ko ina kudin wutan lanci saura kwana biyu fa wa'adin wannan $16 billion din ya cika amma shi
kaga mu yanzu sai dai mu koma cewa $16 billion where is Buhari kaga me bincike
yana ai wannan maganar yanzu in zaka zauna ka rinka tattauna irin wayannan abubuwan ba na jin awabi za ta ishe mu ka zauna kana tattauna su da yawa
abubuwan da yawa
amma mas'alar dusuki mai laifi ne kamar yadda ake zargi in ta tabbata mai laifi ne amma kuma ba a ba hanyoyin waɗanda suke da laifi ba kun shin ko suna da fada ne saboda akwai wanda aka mai tukuci da mukani ma a ciki bayan laifin da ya tafka aka yi test level da shi a nefeli aka yi test level da shi aka zo aka yi next level da shi mai bi ma tenuwar za a kara masa nan gaba a zo kansu ba malam Muzamil ina son mu baje wannan maganar kafin mu kara sa
ban san ne mai ba zai samu shiga ba
kai Allah zai samu
dace subhanallah
Allah ya kyauta abubuwan da yawa kuma gashi shirin hayato rabi a za mu dan je sashin mu na tallace mu karbi wannan sako sai mu dawo a Aisha na ranki sai murna kike baki ya kirfuwa
to ba dole ba ai ka san ban kata zama ba domin iyalan Alhaji Bukar makoda da na marigayi Alhaji Muhammad ya kasai sune suke farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa wajen daurin auren ƴaƴansu
kada yake ce mun ango ka sha kanshi Alhaji Hassabu Bukar makoda da amaryarsa Hasina Sadiq Muhammad
lallai kuwa dan za a daura wannan auren ranar Lahadi 29 ga watan Disamba na shekarar 2019
to da wani lokaci
karfe 1 na rana za a hadu a gidan Alhaji Bukar makoda gwammaja sannan a dunkuma zuwa wajen daura aure
wato Kwandila Phase 1 masallacin Sahaba dake Maiduguri Road Kano
masu gayyata iyalan Bukar makoda Allah ya bada ikon zuwa amin summa amin
To barkanmu da dawowa. Mai sauraro kana sauraron shirin daurin boye tare da ni Muzammil Ibrahim ya kasai inda muke tattauna da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani daga Colleges Adat Rimi sai kuma Barista Umar Usman Dan Baito lawyer mai zaman kansa da kuma Comrade Bello Basi Fage dan gogormaya. Dr. na sake dawowa kanka agogon ya kada ya zago kanka. Muna ban kwana da shekarar 2019 zamu shiga shekara ta 2020 chip chip. Saura yan kwanaki bai fi biyu ba. Idan ka kallon mana shekara ta 2019 shirin daurin boye shiri ne da yake kallon abubuwa da aka yi su a boye kuma mu kokkwance waɗannan abubuwa wasu abubuwa ka hango a cikin wannan shekara da aka yi su a boye har yanzu ba a kwance ba kuma gashi wannan shekara za ta cin mana
to malam Muzammil wannan batu na ita shekara da ake ciki review ɗinta ba zai yi a ce ya nan daƙiƙa da ake da ita an kammala bai fi minti 20 da ake ciki ba sai dai mu soma wala Allah sati mai zuwa sai a bada dama a kalli abubuwan da bayan dai domin in ka kalla yanzu kaga wannan shekara aka yi zabe abubuwa iri a wannan shekara aka yi ministoci takiwa bow and go iya wannan in aka kalla ka gane ka za da tsifa
wato yar gida da aka rika
yar gida da aka rika
duk wanda ya zo ai mun san ka
wani ma wai mai wani ma fadan majalisar jiha ya taba yi a me ci da yazo bai taba yi sanish ko house ba amma aka ce wai tafiwa vow and go wai an mai privilege wai suka
ba za a bincike shi
ba za a yi mai tambayoyi ba haka aka rika yi a wannan shekarar wannan cece ku ce da ƴan Najeriya aka ce akan shugaban kasa ya ki ya fitar da economic advisory council a wannan shekarar
wato committee da aka yi shawara
na tattalin arziki sarkin Kano mai martaba Muhammad Sununsu na biyu sai da ya fito ya ce wai su waye suke ba wa gwamnatin shawara ne akan tattalin arziki mu je mu zauna da su sai yanzu ne wannan daurin boyan aka samu a kwance
to amma ya kuma da su ana ganin kamar din ba su fara aikin su ba
a suna nan ai akalla tunda ba su yi shekara daya ba ni musu kyautawan zato amma ga da a baya gaba daya gwamnatin ta su barista ce su suka ci karansu da babba
amma ba dan bai
ka gane a to ai ji su ne ai a duk su ne ai ka gane gwamnatin lauyoyi aka yi
ka gane musamman mataimakin shugaban
kasa shola kaga shine minister na works and housing aka zo aka ce za a gina gadan nan in yazo shi kawai me yake kallo me doka ta ce shi yasa aka yi tajan kafa shi kansa wanda coordinating minister din na tattalin arziki san ne fa aka dauko so lauyoyi ne suka yi
mataimakin shugaban kasa
a wacce gwamnatin aka yi gabaki daya amma yanzu alhamdulillah an samu canji ka kamanta a cikin wannan shekarar da za ta fita maganar boda
to
aka rufe ta shugaban kasa ne ma ya ce inda hali ya jefa mukullin a cikin
kuma an samu arziki da
to alhamdulillah an samu
biliyan 5 ba a kullun suka ci
eh to ai bamu ga inda biliyan 5 din take bai ko bamu ganta tera flexing a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2020 ba kuma ina shi wancan tsohon shugaban hukumar wannan hukumar tattara haraji ta kasa abinda yake fola abinda yake fada daban abinda ake gani daban yanzu muna fata wannan dan are wanda aka bawa yayi kokari wannan cyber din da shi fola ya dauke ta mai da ita jihar Lagos a dauko ta a dawo da ita birnin tarayya Abuja domin duk wani abu bayani na harajin Najeriya
yana Lagos
tafiya ya kamata a matsayin sa na dan arewa ya ankarar da shugaban kasa a dauko wannan abin a dawo da
shi amma daktar kafin ka je baka ga wani rahoto da ya fita ba makon nan da ya wuce kaji da ake kiwata a Najeriya rufe boda ya sa Najeriya ta samu
dan biliyan 50 ba ga jami'an ba ya raba ma sun fara yin shinkafa ba ai ita wannan kakkamanta a nan din nan ittifaqan akan maganar boda da ni da barista da kuma da amanalla ittifaqan
kun yadda
akan abu guda ɗaya ba maganar rufe boda din ba shine matsala ba mun faɗi cewa akwai matakan da ya kamata ka dauka kan ka rufe da bayan ka rufe kamar yadda China din da sauran kasashen
ba a riga ba misalin China
da kawai yawwa ya kamata matakan da ya kamata a dauka a dauke su a cigaba da daukan su kuma kakkamanta a wannan shekarar ne magana ta Gemcos da Dinkos
na
kana cewa wai
ka ce mun shawai kawai
yawwa ka gane ai magana
wai wai wani ya ce mun wai ina shawai din nan ku yazo nace ni ma ka taya in ka san shi inda yake Allah ka
larabo mana shi an ya zama in conclusive ko da yake in conclusive zai kawo kansa kenan so ka gane abubuwa da dama sun faru amma a takaice abubuwan da yanzu zaka ce su ne ludayin su yake kan dawo maganar kasafin kuɗi ta shekara ta 2020 maganar wannan biliyan 37 da naji satin da ya gabata barista ya dogon sharhi akan wannan biliyan 37
da shugaban kasa
da majalisa
hannu
kawai
yau majalisa kuskurima
yau sai dai nan wajen kawai tsokacin da zan yi a nan wajen mutane da suke sauraron mu mu gane cewa ita wannan biliyan 37 din ba fa a cikin kasafin kuɗin
tarayya ya fito ba, yana cikin kasafin kudin babban birnin tarayya Abuja. Anan ne in ka dauki kasafin kudin babban birnin tarayya Abuja zaka ga ita wannan biliyan 37 din, kuma ka kamanta ita majalisa shugaban kasa biliyan 125 ya ware mun suka ƙara wa kansu biliyan 3. Saboda haka a takaice idan ka kalla kamar yadda barista ya faɗa wancan satin, ƴan Najeriya ne sai mu gane ashe wannan VAT din da ka gayyato mana wani masanin VAT ya zo nan wajen da ina jin RCE ya yi dogon shari a ƙarshe gamsu cewa ittifakan da mu da shi gaba daya ba wai VAT ne yake tara kuɗi ba, fadada ko ma haraji. To yanzu ƴan Najeriya sai mu gane ashe harajin nan da ake ta yama didi za a tara ga inda kuɗin suke tafiya, tunda dan me zaka dauki biliyan 37 kamar yadda barista ya faɗa, in ka dau wannan kuɗin naji ya faɗi za a iya kaza za a iya kaza, dadin dadawa iya wannan biliyan 37 in ka dauki sassa guda 6-6 na Najeriya, kowanne zaka iya gina asibitoci guda 6-6. In ba za kai wannan ba zaka iya diban jami'o'i 6-6-6 a geopolitical zone da ake da su guda 6, kowace jami'a ka bata biliyan 6 da miliyan 100. So idan ka kalla kamar yadda muke faɗa akwai abubuwa da dama a daure-daure, wasu an kwance su, kaga ministoci alhamdulillah zamu iya cewa yanzu ba su barista ne suka yi domination, an shigo da masana tattalin arziki,
wato su barista sun fita ku kun shiga,
to kai ba mu shiga da yawa ba, ai ba ga ilimin tattalin arziki ai ba su da yawa, ai kamar ne yanzu kuma suke yi a cikin gwamnati, kamar tsuke bakin aljihu suke yi,
ka ana gwamnati ba kafin a shiga gwamnati,
ka gane in an shiga gwamnati tsuke bakin aljihu suke yi, ka gane ko so muna fata wannan shekara da za a shiga shugaban kasa ka kamanta ya mana alƙawarin zai fitar da ƴan Najeriya miliyan 100 zai samu musu aikin yi a cikin
yanzu a Najeriya mutum miliyan 100 shugaban kasa zai samu,
haka ya faɗa
a cikin wannan shekara,
haka ya faɗa, amma idan ka kalli tanaje-tanajen da yawa kasar magana gaskiya wannan abin ba mai yiwuwa bane ba, to ai ka kalli ilimi ka sa biliyan 48 manyan ayyuka, majalisa biliyan 128, ka kalli lafiya biliyan 46, in ka hada lafiya da ilimi manyan ayyuka majalisa ta hadiye su gabaki
da gona ka kara
hagona, ka gane ko so idan ka kalla maganar gaskiya babu wata al'umma ba wata kasa da za ta ci gaba a duniya idan ya zamanto kudaden gudanar da gwamnati ya gota kudaden da aka ware za a yi manya-manyan ayyuka, kuma a ƙarshe kamar yadda barista suka faɗa wancan satin, da Allah makusanta shugaban ƙasa waɗanda suke jin mu su yi kokari a ankarar da shugaban ƙasa, wannan fa biliyan 37 majalisa ba abin da ce, wai ka san waɗanda suka gama yanzu dab da za su fita ma tanti ake wajen kin kan ashana da lallaci a majalisa ba wani abu da baya aiki abu ɗaya kawai majalisa take bukata, ka san kai yanzu idan ka gama majalisa bayan kuɗin je ka jajari za a ce ka dauki tibin office ɗinka
ka tafi da
dauki freezer
idan sababu ne,
ina gaya maka wannan haka yake, ka gane ka dauki furanta da waye, a'a ina jin benci nan saboda sun yi nauyi ne shi yasa ba
wato yara bangado,
amma nan duk abin da na faɗa maka zai dau TV zai dau printer zai dau duk wannan abubuwan freezer da waye za a ce ka diba
bangado,
waɗannan ne ina ganin aka ware biliyan 37 za a ce, amma majalisa in ka je baka ji ai White House ne, ai ka je ka ga cikin majalisa babu wani abu da ya lallace a cikin majalisa, naji wani sanata ya ce wai abubuwan magana, to ba sai an samu su abun magana su nawa ne
kake
daga murya ba isu bane ba
kuma aikin
kuma zuwa suke yi,
naji wani rana yace wai ana ruwa wai dugowa yake wai wallahi ba kunya ba
tsoro, ana dai neman dalilin da za a
ba kunya ba tsoro Allah wallahi
Allah ruwa ne yake diga sai aje alika shi alike shi da
ba ba Allah sarki talaka Allah sarki talaka ina talaka wanda suke da gidajen gasu nan ma basu ma san inda su kwanta ba homeless ake ce musu kuma da bai ma san inda zai kwanta
ne, kuma abu na karshe kaga maganar da ministan wuta yayi, naji wani lokaci Kwamalad ya yi maganar a nan wajen ya ce da ya je ina jin mambila ko ina mashin yawa ka karasa da shi wajen ya ce ko wajen ba
ko shara ba,
to kuma muna jira gwamnatin da take yaki da rashawa da cin hanci shi fashola din yana ina, ai ya kamata kai shugaban kasa ka gurfanar da shi, shi ministan wuta ya je ya ce ko wajen ba a share ba abin da aka
yi, shi
fashola ya ce wa al'umman Najeriya ana nan ana yin wannan aikin, ana yin wannan aikin sannan abu
ne kaga hakan yana rufin ba ana ta kashe kuɗi,
eh mana shi fashola ce ana aiki, kuma me ya fada cewa fa wata 6 duk gwamnatin da ta kaza samar da wutar lantarki a wata 6 to ya ce wannan gwamnatin ba adala ba ce,
inji fashola
abin da ya fada kenan, ai shi ma Obasanjo ai da suka zo abin da suka fada kenan, ai sun ce a wata 6 za su samar da wutar lantarki, amma kaga abubuwan kullun bata canza zani ba. Shi yasa muna fata waɗannan shugabanni, yanzu ai ga shugaban kasa zargin da ake mai wannan biliyan 37 din, an ce cin hanci ake zargin an ba majalisa dan su sahale wannan bashin na kuɗi kimanin dala biliyan 30 fa. In fa ka juya fa fa trillion 8 fa da doriya kenan. To ka lissafa ana binka trillion 25. Dora trillion 8. Dora trillion 2.28 da yanzu za a ciwo a cikin kasafin kuɗi. Kaga magana eh kamar yadda su mai martaba sarkin Kano suke faɗa, idan ba ni da gaskiya ba, akwai wani yanayi da za a kai ba za ka iya biyan bashi ba, ba za ka iya biyan albashi ba. Tunda yanzu kaso 70 kaso 70 na arzikin kasar akan biyan bashi yake tafiya gaba.
Subhanallahi subhanallahi. To Allah ya kyauta abubuwan da yawa. Bara mu je ga masana doka wayanda suka fita daga gwamnati. Barista dan Baito. Amma ni zan bi masana tattalin arziki dan wannan karin ni ma ina so a gwamnati da ni
gaskiya.
Barista tunda kun tuna ku a first level gonda abun mu mu shiga na shi level
ministan fa kasafin kudin ma barista ne,
shi ma barista ne,
ai sun yawa ai
wata baki shugaba ta baka sashi ba
eh shi ma barista ne ai shi
kuma ku wata baki
tattalin arziki economic team din ba.
Subhanallahi.
Ga wannan na yada labarai wannan
Lai Muhammad
a wannan matashin na Jos ne ko ina
to ai ranka dade su daga
kemi a dashi na kake
lauyoyi alane
ka tuna wannan na wasanni da wane ne tsohon wannan
to
Solomon Dalan suka ta karanta mai dokoki
to barista kun tuna
kuma barista an yaro maka da technicality abinda za a gama a rana ɗaya sai ai watanni to aji dai ake wannan dinka sai an zo da shafi guda 20 ana ta bayani
to ni dai jawabin tambayar da zan ma barista kanka zo mun da technicality kamar ita ɗan mintuna biyar in gane
insha Allah.
Najeriya a cikin wannan shekara muna dosar sabo shekara ta 2020 2019 muna ban kwana da ita. Waɗanne abubuwa zaka tuna da su waɗanda suke an daure su a boye waɗanda kake ganin har yanzu fa akwai kulli a ciki kuma za a shiga sabo shekara da su?
To abinda zan kalla su ne dan abubuwan da suka faru a ƙarshen shekarar nan.
Na'am.
Na sakin su da suki da kuma kama tsohon ministan shari'a Bello Adoke.
To
kuma zan kalle shi ne ta hanyar da zai zama izina ga raguwar waɗanda suke rike da madafan iko. Idan muka tsaya muka duba akwai wani philosophical statement, magana ta hikima da ake cewa yawmun laka wa yawmun alaika,
yau gare ka
gobe
ga wani
kuma ga wanin ka. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa tilkal ayyamu nadawilha bainan nas, wannan rayuwar da arziki da komai muna juya shi ne a tsakanin mutane. To idan ka tsaya ka kalli shi kanal Sambo da Suki mai ritaya, a wani lokaci shi suke da rike da madafin iko a Najeriya,
shi da Suki
da Suki
sai abin
da sai zamanto a harkar tsaro a matsayin sa na National Security Advisor, duk wanda yake harkar tsaro a bayan da Suki yake
shi ba ba da shawara bace kai aikin sa.
To ai
ya huta ai an ce advisor,
ina jin fa National Security Advisor yafi minister ba
ya fi duk gabaɗayan su
ko yanzu ma
duk gabaɗayan su shi suke ba wa rahoton Najeriya ta kwana lafiya, Najeriya ta yi mata lafiya, shi kuma i-briefing din shugaban kasa. Ka fuskanta ko? Kuma idan ka tsaya kai la'akari akwai lokacin da aka zargi wasu sojoji sun committing din mutiny. Irin wannan bore sun yi tawaye suna zargin cewa kuɗin makamai da shauransu kwamandojinsu ne suke rubda ciki a kai, su kuma su je filin daga a buɗe musu wuta. Saboda haka wani major general ya zo suka yi ihu suka kuma buɗe wuta suka yi harba-harba a sama duk aka kama su.
A ba shi dai suka harba ba?
Eh dai sun yi harbi ba a san watakila gociya eh tunda ƙwararre ne. Saboda haka duk aka kama su aka kai su gaban kotun sojoji wanda kuma hukuncin mutuni hukuncin kisa ne aka yanke musu hukuncin kisa. To akwai wata hira da aka yi da shi mai girma da Suki a BBC yake cewa international communities kasashen waje tun yana rike da madafin iko suna ta kiraye da Najeriya me ake yi waɗannan sojojin hayyo ba a harbe su ba waɗanda suka yi wannan boran. Saboda a dokar so da dama hukuncin su hukuncin kisa ne. To kuma ka duba ka tsaya ka ɗauko su kuma su Bello Adoke.
To
a wancan lokacin shine ministan shari'a, shine in the position din da ya kamata shi ma ibada shawara a yi daidai ko a yi ba daidai ba. To shi muka yi la'akari da waɗannan mutanen guda biyu da su ne atza hem of appears su suke rike da madafin
su ne madaukaka
gashi kuma yanzu inda rayuwa ta dawo da
duk an kama su an tome su.
To saboda haka duk wanda yake rike da madafin iko shi ma iji tsoron Allah,
tana cewa irin wannan abin da isa motsu shi ma in bai daidai ba zai zo isa me shi saboda haka kuma kin biyayya ga umarnin kotu kotu ta ce ka yi ka ce ba za ka yi ba kotu ta ce kada a yi a ce sai an yi to kuma a tana ranar da za a ban mulki to fa mutum in bai sa'a ba ko shi ko wani nasa shi ma zai zo gaban kotun nan yanzu ba da dadewa ba matar Goodluck Jonathan ta fuskanta ko da ita ce mai fada a ji
sai abin da ta sai a Najeriya
da ta fada a Najeriya ba ta da mukamin komai kawai sai dai ita matar shugaban
kasa ce tana gida ta juya ta ce ga abin da
amma in ta murda kwambinta sai abin da ta ce
yake kabal tsin ba su fuka
to amma idan ka tsaya ka kalla gaba ba gaba ake gabtararta cewa yau an kwace mata abu kaza yau an kwace mata abu kaza to ita kuma gwamnatin nan da kake gani ai yanzu wannan abubuwan da suke faruwa ai kurciya aka nuna wa baka saboda haka
kaga ba kamar ta amini
akwai yiwuwar in ta tafi ita ma wannan gwamnatin ita ma kowace gaba da kowane sako da dukkan wani taki a rayuwarta shi ma za a bibiya abu kokofin waye bi almundahana waye bi almundahana ba to saboda haka a irin wannan abun Allah yake ce mana limisla hadha fal ya'mal al'amilun dan irin wannan ranar ranakin dillancin kura saboda haka ya kamata mutane su tsaya su yi aiki na gari to ya kamata masu rike da madafin iko su gane cewa mulki da Allah ya ba su da dukiya da aka bayar ta al'umma da wannan matsayi da suke ciki amana ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kuma wa innaha khizun wa nadamatin yawmal qiyamati ita amana da kake gani kai coce kaskanci ce da nadama ranar alkiyama sai wanda ya ruko da gaskiya ibada abin da yake kasa to wannan waka cika tashi da ake a Najeriya da rubda ciki da ake yi da dukiyar talaka talaka kullun yana nutsewa a talauci kullun su kuma masu rike da madafin iko da makarraban su kullun suna da runtsuma a cikin dukiyar al'umma suna facaka yanzu dai ka duba majority titunan Najeriya tarkon mutuwa ce to abinda aka ce kudin da aka warewa gyaran titunan Najeriya gabaki daya a wannan shekara ta 2020 majalisa ita kadai ta lalamushe abin da ifi wannan yanzu wannan ina adalci to saboda haka su masu mulki su tsaya a tausayawa talaka a duk tausayin talaka a saukaka makuncin rayuwa da yake a gyara ilimi a gyara harkar lafiya yanzu ka dauki dai inda harkar dan insignificant dan kadan zaka kara akan abin da aka bayar na gyaran majalisa shine budget din duk gabaki ɗaya lafiya a Najeriya kuma idan ka tsaya kai la'akari mu fa masu mulkin mu su da suke ai kaga ma kamar akwai abun kunya a ciki a ce ku da Allah ya bawa amana al'umma ku za ku samar da wadataccen lafiya wadataccen ilimi wadataccen ruwan sha wadataccen abinci amma ba ku yarda da system din lafiya da yake kasar ba
ciwon ku amfani da shi
ciwon kai zazzabi ciwon kunne sai dai kaga mai mulki ya tafi London kuma fa ba da dukiyar sa ba wannan jumbo salarin da ake bawa
kuma ai baka sani ba dokan majalisa ta ce a biya maka kudin lafiya
yes
bayan wannan jumbo abin da ke fada dokar ta tanajin in baka da lafiya za a biya maka kudin
kuma in ka gama
ka aikin al'umma
kake in ka gama ka tafi da tibin office
to kuma bacin aka ka duba kaga hatta system din ilimi ilimi da kake gani yau wallahi da za a ce duk da wannan dan insignificant abu da aka ba wa ilimi da za a ce kowane kwabo da taro za a kashe shi ta hanyar ilimi wallahi da sai mun fita daga wannan mummunan halin talaucin saboda shi ilimi da kake gani akwai wani wanda yake cewa al-ilmu yarfa'u baitul la'ima da lahu wal jahli ya'dumu baitul izz wa sharafi ilimi shi yake daukaka gidan da ba shi da dirkar da za ta iya sani shi jahilci shi yake rusa gidan daukaka to yau da za a ba wa kowa ilimi a Najeriya shekaru kaɗan za mu fita daga cikin wannan bakin jahilci amma sai kaga ilimi an rage mai ƙarfi musamman ilimin university polytechnics da shauransu kuma an zo an ƙarfafa waina university basic education saboda haka wanne ake bukata
Allah ya kyauta barista baran je ga comrades na san kana da abubuwa da yawa shekarar 2019 me ka kalla wanda suke akwai daurin boye a ciki kuma za a shiga 2020 da su
kamar yadda daktar ya faɗa cewa wannan lokacin yayi kadan a tsaya ai waje akan abin da ya faru a shekara ta 2019 dole sai dai mu bari wani lokacin ko sati mai zuwa kowanne a raba masa lokaci ya tsaya ya fashin baki mai kyau yadda al'umma za su fahimci menene ya faru a shekara ta 2019 kan mu duro kuma alƙawarin da aka yi a bana ka san bana ma ko dake bana a wannan shekara ta 2020 mai girma shugaban kasa bai alƙawari ba ya dai ce an ci nasara a shekara ta 2019 amma bai faɗi nasara ba ina zuwa amma bai faɗi nasarar ba bai faɗi nasarar ba ya dai ce an ci nasara na so a ce ya faɗi nasarorin da aka ci wanda bai faɗa ba to abin da yake faruwa bari dan yi tsokaci kadan akan maganganu da daktar yayi akan mas'alar rufe boda wanda tana ɗaya daga cikin abin da ya dau hankali tun daga shigo gwamnatin nan wanda ina jin waɗansu masana da sunan masana amma kuma masana waɗanda ba su yi wa ilimin su adalci ba suna kafa misali da shinkafa da ake saidawa a cikin ƙasa naira 20 2019 2018 irin wacce ake saida ta a da shekara 4 bayan ba ta fi 4000 ba ana saida ta a yanzu naira 19 2020 2018 wai yanzu wai wani ne zai zo ya zauna akan tebur yana ga ya maka wannan wai shine cigaba wannan wai shine cigaba bari nan baka wani misali malam Muzambil duk kasar da kaga ta rufe boda ko kuma kasar da ta kalli rufe boda a mazaunin cigaba ta samar da abin da zai zama cost of production yadda su daktar suke fada kudin da ake samar da abubuwa a cikin kasa zai zama kadan tenen yadda ɗan kasa za su dawo su samu sauki sannan kuma su rinka fitarwa a wasu kasashen su samu riba yanzu misali idan zakai tace shinkafa ko wani abu ko kuma wata harka a kasar nan da kaman Niger in zaka kashe naira miliyan 10 a Najeriya in ka je Niger bai fuka kashe naira miliyan 7 ba ko 8 ka san menene yasa saboda a Najeriya diesel zaka siya diesel din nan kar ka manta kullun ƙara masa kudi ake yi amma a Niger ko kuma Ghana ko kuma wata kasar nan su daktar suka bada misali kamfanin Atamfa aka zo kamfanin Atamfa saboda Najeriya babu wuta suka tafi Ghana suka yi daga Ghana ake kawo ta Najeriya a siya ina fatan ka gane ka zo ka zauna ka gaya wa mutane cewa wai an ci gaba ana samar da abin da ya ninka kudin sa wajen sa uku a ƙasa talakan ƙasa ya shiga masifa wanda kullun tunanin me zai ci ko kuma ina za a yi samu kudi ya sai wannan abin yake wai wannan shine ci gaba ai yau kamata a ce bayan an rufe boda a ce shinkafa yar gida saboda gwamnati ta samar da hanyoyin da za a saukaka wa talaka a ce bata fi 3000 ba buwunta kaga wannan sai a ce rufe boda yayi amfani akwai wutar lantarki akwai hanyoyi akwai ilimi akwai tsaro akwai yaki da cin hanci da rashawa na gaske waɗannan abubuwa in gwamnati ta samar da shi sannan ta rufe boda to zaka ga abubuwan da ake samarwa a cikin ƙasa ba su kai wanda ake kawowa a waje a tsada ba amma yanzu baka samar da waɗannan abubuwan ba ka zo ka hana wanda suke shigowa ta waje su shigo cikin ƙasa don talaka ya samu sauki ka ce wai a cikin gida za a siyo diesel a siyo abubuwa da dama a zo a yi shi mai tsada talaka ya siya wannan ci gaba ne sai kaga ko mashahin rake akan titi in ya tsaya kallon wannan magana ba magana ci gaba a cikin wannan abubuwa magana ce ta shi talaka shi aka jefa a cikin wannan halin saboda bai ma kamata wai mas'alar shinkafa ta daukan hankalin gwamnati ba kamata yi a ce mas'alar gwamnati kudin mu da ake diba muggan kudade ake fitawa waje turai harkar neman lafiya kamata yi fa daukan hankalin gwamnati in dai dan talaka ake yi kamata yi a ce kudaden mu da suke diba tunda sun kasa samar da ilimi mai kyau a cikin kasa su debi ƴaƴan su su kai su turai su je su karatu sannan kuma su dawo suna complain akan talaka wai yana cin shinkafar waje babu adalci a cikin wannan lamarin wato mas'ala ta rufe boda ba ta da wani ci gaba tsakanin ta da abin da yake faruwa a Najeriya da gwamnati ke cewa an samu malam Muzammil ana maka magana cewa a da talaka ana shigo da shinkafa ta waje yana siyan ta naira 8000 a yanzu ana yin ta gida ta gidan nan a lokacin ba ta fi naira 5000 ba a yanzu ana sai da ta gida naira 20000 ba maganar kafin in ka ce kafin ai kamar akwai wani abu da aka sa dan ba wanda zai sa a ci gaba kar ka manta shugaban kasa a shekara ta 2018 yayi magana cewa zai kara megawatt wutar lantarki a cikin megawatt din da aka ce za a kara akwai wind power project wanda za a katsina wanda za a samar da 10 megawatt sannan aka ce akwai Zangero electric power project wanda za a samar da 700 megawatt sannan aka ce za a samar da hydroelectric power a Gurara wanda za a samar da 40 megawatt sannan aka ce za a samar da Mambila hydroelectric power wanda za a samar da megawatt 350 sannan aka ce za irin abubuwan da yawa kan lokaci ya kure a cikin wannan abubuwan malam Muzammil wanne akai kuma a cikin su idan ka dau wanda aka ce wind power project wanda za a katsina da Zangero hydroelectric power wanda za a sabar da 700 megawatt da Gurara a 2019 din nan aka ce za a kammala su shi na Mambila ne aka ce za a gama shi a 2023 wani akai a ciki ba a sa dan baba kaga maganar wannan matsalar a dawo a kalle kuma kaga manta fa malam Muzamil kwanakin baya kamar yadda na fadaran nan minister ta kudi Zainab Shamsuna ta fito ta fada a council meeting wanda akai a fadar shugaban kasa cewa sakamakon rufe bodan nan fatala ka ya shiga masifa so mun an samu inflation na kaso 11.63 a satin da ya wuce shugaban kasa ya zo ya ce za a ci gaba da rufe ta akwai magana kan talaka anan kaga ba mas'ala talaka anan a ciki ka gane ko to ya kamata shikenan
abubuwan da yawa comrade doctor da me za karkare
ni abin da zan karkare da shi akwai maganganu da ba zai tsaye idan ka kalli maganar ilimi da ba zai tsaye idan ka kalla ita gwamnati mu a iya fuskantar mu ta yan kasa a iya fuskantar mu na muhimmancin ilimi dalilin da yasa gwamnati aka ki ba wa ilimi muhimmanci kamar yadda barista ya fada ba fa a san al'ummar su samu ilimin da suke bukata ka san anan wajen mun sha fada shi ilimi idan aka ba al'umma abubuwa biyu ne suke faruwa ce gwamnati zaki ji sauki wajen shugabanta wannan al'umma yanzu wannan shirin da muke yi a irin su America ba irin wannan abu me yasa saboda kowa ya san yancin sa ya san haƙƙin sa yanzu da dama sai mun fita sai ka juyo na wai ina ka samu labarin kudi kaza da
akwai dama kaza kaza
eh dama kaza kaza ne akwai fashirin da muke anan da amanallah da na fita muka da wani a hanya sai ya ce ya dauka jami'an tsaro sun zo sun yi gaba da mu nace to wani gaba da
yake musu
eh yanzu kaga maganar wannan me yake da suna a shawai da aka yi ai kaga da muka bashi lokaci mun zo da niki
na
takaddu da hujjoji ga inda aka ce kaza to a kasashen da aka ci gaba ilimi abubuwa guda biyu yake na farko gwamnati zaki ji sauki wajen gudanar da mulki
kowa ya fahimta
cewa illar da take tattare da bada ilimi ƙarya kike gwamnatin ki insulating din mutane
ƙarya
kike ki mai da su
gaskiya
bai wannan shine sannan abu na ƙarshe yanzu gwamnatin tarayya kamar da muka shafa da ne girma Muhammad Buhari kalubale yanzu yana kansa ba shi da wani excuse ba shi da wani uzuri da al'umman Najeriya za su yi mai an ce gwamnatin majalisar da ta gabata ne ba sa ba to yanzu wayannan gashi
to na mu
ma gashi ya faɗi cewa mu fa ba a zabe mu ba dan mi rigima da fada shugaban kasa to na mai na da abin da yake bukata a miki kasafin kuɗi ya dawo January December saboda haka zamu zuba ido mu gani nan da wata 6 din idan akai wata 6 budget performance din zamu ga zai kai kaso 50 din zamu ga kuɗin da aka ce za a kashe din an kashe su yanzu kaga mama 2019 fa an daina ma magana tunda shugaban kasa ya ce karasa ayyuka za abu na ƙarshe kamar yadda barista ya faɗa yana da kyau shugabanni a riƙa tunanin menene bayan ka mutu za a tuna ka da shi ka kalli mai girma su wannan margayi Abubakar da sauran shugabanni
ga na baya bayan Umar Raduwa
ga wannan
Obasanjo ana tunawa da shi akan ya je ya shiga ya fita Najeriya ba ta da bashi ana tunawa da Obasanjo
a kan ya janye ya rage
Malam Muzamil mafi girman gwamnatin da aka fita nan
ko mana me aka wannan abun nan ruwa din
wannan wanda ya zama tatsuniya ba
so kaga yana da kyau su rika tunanin kamar yadda barista ya faɗa watilkal ayyamu ne dawilu ha bainan nas ku rika tunani Allah yana tasrifi yana caccanza
abubuwa
kuma kullun ka rika tunanin menene idan ka mutu za a tuna ka da shi kada sai bayan ka mutu maganganu iri ƴaƴanka da jikokinka ni yanzu na san ba su sukan nan da a ce akan kansu za su ciyo ba wanda zai ciyo tunda ya zaka ciyo bashin da nan da shekara 50 mai zuwa ba za a iya biya ba ya zaka ciyo bashin da jikoki da da yanzu kai in za a yi maka kiyasin kudin da ake binka ya kai wajen miliyan 40 kowanne dan Najeriya yanzu
an bani ne
wai misali ai da yawunka suka ciyo ai
Allah
ya ka gane da yawun al'umma suka ciyo saboda haka ya kamata shugabanni ku rika tunanin menene bayan baka nan za a tuna kaga mutum da ya tara dukiyar da duk dangin sa kai duk zuri'ar sa za su tafi su bar wannan kudin ka mutu a India ko China
ba ba ba
Najeriya
ba ba dangin ba
ka gani ba
kuma sannan kudin ma ya mutu kasashen waje ake
ba ko ba da ka kai Switzerland ka aje in ka mutu
wajen akwai dangin da suke ci wallahi
to Allah ya kyauta barista a gurguje mun kore lokaci yan sakanni kadan muke da shi da me zaka karkare
abin da zan karkare shine a wannan sabuwar shekarar da muke gwamnati ta dage wajen kyautatawa talakawa inda rayuwa za ta yi sauki sannan kuma bangaren ilimi a bawa bangaren ilimi ƴaƴan talakawa su samu wadataccen ilimi
kamar inda daktar yace shi a ka'ida la faqara ba'd al-ilmi ba talauci bayan ilimi duk kasar da kaga ta habaka a duniya kamar yanzu ka dauko America akai Ingila duk kasashe United Kingdom da su Faransa ka hada su zaka ga girman kasa da komai mun fi su amma da ilimi turawa suke mallakar duniya to saboda haka a getta ilimi
kamar cikin yan sakanni
mafi girman zaluncin da shugabanni suke yi wa malam talaka a Najeriya shine kokarin yadda za a yi kar ya samu ilimi koda ya samu ilimin a kirkiran masa talauci ta yadda ba zai iya tunani da hankalinsa ba wannan shine amma su tsaya su kalla naira biliyan 48 da biliyan 46 da aka ware wa lafiya 48 ilimi wallahi ita kade ka ajiye ta ABU Zaria annually sai ta cinye ta
ballan
sana kuma
Allah ya kyauta Najeriya me su haro iyakaci abin da iya kawo kina cikin wannan shiri na daurin
koyi ba cikiyar amanalla
to amanalla muna ai ban sani ba ko ban sani ba ko ni password din da yake ce
in kuma ya karbi wani mukami ne fada mana mu
zo mu
sallame mu
mako biyu da shiru
kuma ko wajen uku ba labari ba wannan waya a kashe eh ya kamata ya bayani mu jimi a
shi ni na fita nan Umar Afaita
shi kai ni na fita nan fa wani minister ne mai shi halkan wannan
ko Dubai
san yan mai ne su
to Allah ya
ni ba na fita tan halkan wannan fa
kai
ki liki
to Allah ya
ki gwa zai zo a sallame mu game ake ciki
mai sauraro iyakacin abin da zamu iya kawo kina cikin wannan shiri na daurin boye dan haka miki al'umma fatan Allah ya sa shekara da a shiga talaka ya ji a jikinsa amma bangaren jin dadi ba kamar yadda aka taba cewa jiki magayi ba kuma akai abin da akai Allah ya kyauta amma da Abba Haruna Idris da ke sarrafa na'ura domin sada ne da ku Muzammil Ibrahim ya kasa da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.